بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على النبي الكريم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري وحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم رب يسر ولا تؤسر الهي نظرت لطفا جعلني بها في دائره عنايتك ونفعت انسا ترفعني بها الى سماء حفظك ورعايتك وارفعت نورا تعصني بها والمنتمين إلي من جور الجائرين ومكر الماكرين وظلم الظالمين ونفث الساكرين وطغيان البغاة المتردسين وشماتة الأعضاء الطائنين ومن شر الخلائق أجمعين أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بركة مدى ساكي سادوا دكو أولنا مصلاة ميتارن البركة inda muke taruwa domin tunatar da junan mu abinda zai amfane mu duniyar mu da kuma lahirar mu yau talata now yau talata yau laraba yauwa yau laraba kafin azumin ya fara kenan yau laraba biyar ga watan ramadana hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga garin makka zuwa madina 1443 wanda yazo daidai da 6 ga watan 4 miladiya 2022 a wannan zawiya a wannan gari namu na kafancan Allah subhanahu wataala muke roka da yi mana jagoranci kan abin da zamu yi karatu akai aramma ya ja mana karatu ko ya ja mana aya ta 49 a cikin wannan sura ta suratul baqara wanda Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa bayan a'udhu billahi minash shaitanir rajim wa idh najaynakum min ali fir'auna yasumunakum su'al azabi yudhabbihuna abna'akum wa yastahyuna nisa'akum wa fi dhalikum bala'un min rabbikum 'azim ma'anar ayan Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa ku tuna ni'imomin Allah mana a gare ku ya ku ya'yan annabi yaqub ya ku bani isra'ila wanda Allah subhanahu wa ta'ala nan ya tseratar da ku daga mutanen fir'auna an yi amfani da kalma ta alu a wurin zamu magana akan alu da yaddan Allah subhanahu wataala ya tseratar da ku daga jama'a ko mutane na fir'auna wanda wannan mutane na fir'auna da kuma fir'aunan yasumunakum su'al azab suna dandana muku tsananin azaba wanda daga cikin nau'ukan azaban da ake yi ma wayannan mutane na bani isra'ila shine yuzabbihuna abna'akum ana yayyanka yaranku maza wa yastahayuna nisa'akum ana rayar da yaranku mata wa fi zaliku a cikin wannan tseratar da ku da aka yi daga fir'auna da mutanansa bala'un min rabbikum azim akwai ni'ima mai girman gaske a wurin Allah kalle inda Allah yake amfani an yi amfani da kalma ta bala'u amma ba bala'i yake nufi ba nan ka gani ko yan kama kariya masu yin fasara alqur'ani na ganin daman nan kaga sai su fassara alqur'ani a nan wurin da bala'i Allah ya tsare mu Allah ya kare mu wannan shine ma'anar da ayan ta kunsa kafin ci gaba da karatun mu jiya karatun mu ya dau hankali da dama magabata daga wannan gari namu mai albarka na garin kafancan sun ta kira na suna gaya mun tarihin garin nan billah alhamdulillah ga baba muna tare da su je sun kira wani sun gaya mun duka yanayin yanda al'amarin garin nan yake kusan an gaya min cewa babu wani abu wanda aka ce wanda su suka kawo ya tafi da su suka kawo din akwai wata makaranta ko karnami ne ko menene mirqat wannan mirqat din an tabbatar cewa daga nan ne aka fara sa hijabi lokacin kuma babu wannan kungiya a wannan gari din kuma mafi yawancin malamai da suke ta karantarwa wanda suke da fahimta daga wancan bangaren dukkanin suka yi karatun su ma to babban abin da na yanke shawara dan da
malamin batijani
to kuma malamin batijani malam sunusi wanda aka dauke shi aka maida shi wurin sigina ko sigina a Lagos duka an bani tarihi wanda har ɗaya daga cikin malamai Allah ya kara masa lafiya malam Musa ya zo ya bi shi ka san na bi tarihi kenan jiya an bani tarihi sosai malam Musa Allah ya kara masa lafiya ya zo malam Musa sosai dai wannan ya ji sa zuwa Lagos din na samu tarihi sosai cikakke kiya to da na yanke shawaran da zan yi lecture ne akan wayannan abubuwa guda bakwai din da aka tattauna to amma yanzu babu bukatuwan haka abinda na yanke shawara za mu bar minti 10 a karatun mu na gobe cikin wasu daga cikin magabatan garin nan a samu mutum daya sai ya karatu minti 10 kan wayannan abubuwan abu kaza ba su suka kawo shi ba mu ne muka kawo malami kaza shine koko wuri kaza kaza ne kamar matsala na matan aure akwai wata hajjia wanda aka ce ita ce karantar da matan aure ce ita ne kaza akwai wanda suke karantar da ƴan mata kuma a wannan lokacin ita sunanta kaza irin wayannan abubuwan within 10 minutes dai haka domin mene mu da muke tasowa yanzu mu san cewa wayannan magabatan namu iyayen nan namu na ƴan dariƙa ashe ba karamin kokari suka yi mana ba Allah ya saka musu dalili Allah ya nauyaya ma'aunan su na ranar lahira dan alfarman manzon Allah sallallahu alaihi wasallama zan mu ci gaba kawai wa idh najaynakum min ali fir'aun yasumunakum su'a al'azabi yadhbuhuna abna'akum wa yastahyuna nisa'akum wa fi dhalikum bala'un min rabbikum 'azim yau ma zamu je ibnu kasir kaisi ibnu kasir yayi maganganu akan wannan ayan Allah subhanahu wata'ala ya saka masa dalili ya ce yadhbuhuna abna'akum yace ma'anan di ayan Allah subhanahu wata'ala yana tunatar da bani Isra'ila da abin da ya shafe su na daga ƴaƴa da jikoki da tattaba kunne irin ni'imar da Allah subhanahu wata'ala ya yi musu wanda wannan ni'imar babba daga cikin Allah subhanahu wata'ala ya zabe su ya ba su annabawa da yawa an ba su littattafai daga cikin ni'imomin kuma an tseratar da su daga wanda yake karkashe su ibnu kathir yace Allah yana tunatar da su ne akan wannan ni'ima wanda yasumunakum su'a al'azab yana dandana musu azaba matsananciya za a rika monitoring din matanka da zaran ta haihu aka wannan dan da ta haifa namiji ne za a yanka shi me yasa fir'auna ya dauki wannan shawaran ko yanke wannan matakin kawai mafarki kawai yayi ba mafarki kawai yayi duk da bai kamata na ce mafarki kawai ba saboda mafarki Allah subhanahu wata'ala yakan isar da wani sakon sa zuwa gare ka ba kowane mafarki bane kai da kake sauraron mu yanzu za ka yi kai tunanin mafarkin haka kawai bana san shiga kan tafsir kan mafarki amma za mu yi shi kai a gurguje kawai mafarki a musulunci an kasa mafarki zuwa gida uku akwai mafarkin da idan ka yi shi Allah subhanahu wata'ala ne ke gaya maka wani abu cewa ka gyara ko ka aikata wannan abu na biyu akwai mafarkin da yake daga shaytani ba gashi ba sun fada ko qalu adghasu ahlami wa ma nahnu bi ta'wil ahlami bi alimin akwai mafarkin da yake daga shaytani sai na uku mafarkin da yake ana kira shi da suna hadisin nafs abinda zuciyanka ke rayawa ko take tunanin sa zaka iya mafarki akan sa kamar misali mutum zai na farko kenan misali sakon Allah zuwa gare ka kai bawanka zaka iya yin mafarki ga kiyama ta tsaya kiyama sosai tashin kiyama zaka iya mafarki ga tanan ta tsaya an zo ana hada-hada kawai a yi wannan da shi aljanna wannan da shi aljanna kai sai ga an yi banza da kai can sai ga wani mala'iki a mafarkin ya faru da wani ne kawai sai ga wani mala'iki kawai ya zo ya kama hannunka kawai sai ka farka la ilaha illallah wannan mafarkin kana da nan kawai ya zo ne me ake nuna maka ana maka gargadi ne ana maka gargadi ne cewa mene ka tsaya ka gyara misali akwai wani babban malami Allah subhanahu wataala ya saka masa dalhiri Allah ya kara masa lafiya wata jari ne sosai ya yi mafarki mafarkin ya gigita shi ya zo wurin malamin mu Sheikh Abdullah Musa da su Allah ya kara masa lafiya wanda ya wallafa wannan littafin da muke karantawa a masallacin Malam Aminu Al-Qasim na bullo ya zo ya same shi ya ce a hankalin shi ya tashi ya yi mafarki shi ma kan tashin alkiyama ne ga mutane nan sun taru sai ya kiyaye ya ga Shehu Ahmad Tijjani Shehu Ahmad Tijjani yana bi sau-sau yana cewa fita daga cikin wannan sauyin kai ba almajiri na bane fita yana ta fitar da mutane daga cikin sauyin yana cewa wannan ba almajiri na bane hankalinsa ya tashi sosai yazo yake ga Sheikh Abdullah Musa da su Sheikh Abdullah Musa da su yake ga masa ai haka ne ai da yawa daga cikin mutane yanzu wanda suke cewa su malamai ne a tijjaniya wanda suke aikata wasu abubuwa wanda yake ya saba wa karantarwar tijjaniya ai nan je lahira za a yi barambaran ne ai za a yi barambaran ne yanzu mutumin da yace maka shan giya ba haramun bane kana tunanin ba tijjani ne mutumin shi shi wa amma tijjani ne shine bai faɗa da kansa yake cewa idza samitum anni shay'an fazinuhu bi mizani shar fama wafaqa fakhudhuhu wama khalafa fatruku ko dai riwayan fatruhu shi wa amma tijjani yace idan kun ji an ce na ce wani abu ku tsaya ku auna shi tukunna in abin nan ya dace da ma'auni na shari'a ni na faɗa shine qur'ani da sunna kenan daga nan wurin za ka gane ashe dariƙan nan babu abin da ya kai ta ruko da sunna da alqur'ani na manzon da qur'ani kuma tunda mai ita ga abin da yace in ka ji an ce Shehu Ahmad Tijjani ko mai dariƙar tijjaniya ya ce kaza ko wani malamin dariƙa ya aikata kaza za a hukunta shi ne da alkitabu wa sunna in ya hau daidai Shehu Ahmad Tijjani ce ni na faɗa in bai hau ba yace ba magana na bane Shehu Ahmad Tijjani kuma ya faɗa wannan ne lokacin da aka tambaye shi cewa Shehu Ahmad Tijjani zai iya yuwa a maka ƙarya kuwa Shehu Ahmad Tijjani ce kwarai kuwa idan mutane suna kirkiro ƙarya suna jingina ta zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ni awa jikan manzon Allah da ba za a iya min ƙarya ba to yaya za mu iya gane kai ne ka faɗa magana ko ba kai bane yace ku auna da ma'auni na shari'a in ya dace da shari'a to ni ne in bai dace ba ba ni bane yanzu wayannan da suke shan giya suke yin zina ko suke cutan mutane suna cewa su yan dariƙa ne kana tunanin suna kan daidai na dariƙan kuwa da an je lahira za ka shewa mata jani na shikar da su akan wannan mafarki da wannan bawan Allah ne Allah mun tuba Allah ka yafe mana wannan shine kai mafarki kan wani abu wanda yake da alaka da sako zuwa ga Allah za ka ce a ai wannan ana magana kan dariƙu ne ko shi a sai mu ce tsaya ai a musuluncin ma akwai abubuwan da sun tabbatu ne ta hanyar mafarki kamar misali mas'alan kiran sallah ai kiran sallah ba wai wahayi ya kama manzon Allah sallallahu alaihi wasallama cewa ga abin da za ku rika faɗa yayin kiran sallah ba musulunci yana farko-farkonsa ana tunanin me za a rika amfani da shi a rika kiransa a rika kiran mutane su zo wurin yin sallah sai wasu suka ce a rika hura usul kama yan kwallo ke inna lillahi wa inna ilaihi raji'un kaga yan kwallo sun ji bibi aka ci haba da Allah sai ka ce yan kwallo aka ci haba da Allah a bar wannan wasu kace a rika busa kaho kaman kauraye ina uban dawa a rika busa kaho kaman yan daba aka ci haba da Allah a bar wannan wasu kace to a rika buga kararrawa aka ce sai ka ce majusawa wasu kace to a rika hura wuta aka ce ya za a rika hura wuta kuma kaman farisawa misali ya ce duk a bar wannan Allah ya kai mu gobe Allah zai bada mafita sai cikin daren mutane guda biyu sai suka yi mafarki iri daya ɗaya daga cikin su ya yi mafarki wani mutum ya ce masa kuna ta nemo abin da za ku rika amfani da shi wurin kiran mutane wurin sallah ko ya ce kwarai ce to rika cewa Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar ashhadu an la ilaha illa Allah sai ai kasa da muryar nan da kake ji ana yi ashhadu an la ilaha illa Allah ashhadu an la ilaha illa Allah ashhadu anna muhammadar rasulullah ashhadu anna muhammadar rasulullah sannan sai a daga murya ashhadu an la ilaha illa Allah har zuwa karshe da yanda ka san ake kiran sallah wannan shine ake kiran wannan sunan kiran sallah nan da suna kiran sallah na tarji'i akwai wanda babu tarji'i shine mafi yawancin masallatan da ba na yan dariƙa ba za a ga suna yin shi ko duk da masallacin wanda ma ba na yan dariƙan ma masallacin yan dariƙan ma suna yi kiran sallah ba tare da an yi kasa-kasa da muryan ba Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar ashhadu an la ilaha illa Allah babu tarjihi wannan ko in ka kalla wannan film din da aka yi the message ai tarjihi aka yi an gane wannan ko tarjihi saboda haka sai ya yi mafarkin
shima sayyidina Umar bin Khattab
sai yayi wannan mafarkin daga ran Allah subhanahu wata'ala ya wayi bayan adu asuba kenan an yi da sallan asuba wanda kaida ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama idan an yi da sallan asuba sai ya fiskanto jama'a haka sai ya ce a cikin ku akwai wanda yayi wani mafarki kaga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana da fahimtar cewa ba kowanne mafarki bane yake san yin asuba sai wannan yace ai ko jiya nayi mafarki wani mutum ya zo yana ga ya man ga abinda zamu rika fada yayin kiran sallah yana gama fada sai sayyidina Umar yace yanda ya ganin nan haka ni ma na ganshi yanda ya ganin nan a mafarki ni ma haka na ganshi Allahu Akbar sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce to a koya wa sayyidina Bilal yafi kumariya shine makasudin da yasa wancan bawan Allah sai ya koya wa sayyidina Bilal lafuzan da yaji sai sayyidina Bilal ya rikai nan wurin kuma wani darasi ne akwai wasu abubuwa wanda kai ne source din abu amma kuma ba zai yi fit da kai ba ko yanzu wannan mutumin shi yayi mafarkin amma ba ce to tunda kai mafarkin ba kai ne zaka zama ladani a akwai wanda yafi dacewa yafi ka sauti da murya a bashi saboda kar ka ga wata rana kai ne kaza kai da hannunka abu yazo a ce a ba wane yayi kar ka cin haushi musulunci ya karantar da mutun daga nan wurin kaga wannan mafarki ne shi ma ai kuma ya zama daidai yanzu sannan kuma zamu kara shigar da kai alqur'ani annabi yusuf alayhi salatu wassalam kissarsa ba wai nan mutanen sun yi mafarki ba ko farko tukunna shi annabi yusuf din ya fara mafarki da kansa inni ya abati inni ra'aytu ahada ashara kawkaban wa shamsa wal qamara ra'aytuhum li sajidin qala ya bunayya la taqsus ru'yaka ala ikwatika fayakidu laka kaida ko da akai tafiya sai ga wa'annan da aka sa su a kurkuku su ma sun yi mafarki ko inni ara saba baqaratin simani sarki tukunna wannan inni ara saba baqaratin simani yaqulu wanna sabawun ijabun wa sab'a sumbulatin qadrin wa ukhra yabisat ya ayyuhal malau aftuni fi ru'yaya in kuntum lirru'ya ta'burun dan yace qala inni arani ahmilu fawqa rasi khubzan ta'kulu at-tayru min nabina bi tawilihi ko yusuf ayyuha as-siddiq afina bi sari baqaratin simani wannan qur'ani ne me yake nuna maka akwai mafarkin da yake sako ne daga Allah yake baka hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce zahaban mubashirat zahaban nubuwata illa al-mubashirat annabta ya kare sai bisharori suka dage aka ce menene bisharorin ya manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace ru'ya salihah mafarki na gari ka gani ko a ganin maka an gani ko ka gani ko a ganin maka ma'ana ni yanzu nake zaune zaka iya yin wani mafarki da yake da alaka da ni kuma sako ne ake isar mu ta hannunka cewa to sai ka gaya mu ko koko kai da kanka ka gani din har manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya jaya hankalin al'umma sa cewa duk wanda yayi mafarki na gari to yayi sadaka duk wanda yayi mafarki na gari zai iya isarwa wanda yayi mafarkin kai shi mugun abu kai mafarki ga zaki nan ya biyo ka la ilaha illallah kai ta gudu zai kama ka kenan sai ka barka shi to barkanka da ka gari ya waye ka je kai sadaka kawai kai addu'a Allah ya tsare ka ko har manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce sai ka canza barayin da ka kwanta da shi kai tofi ka karanta falaki da nasi ko wani abu makamancin haka kenan ru'ya ta farko kenan sako daga Allah sai ru'ya na biyu mafarki daga shedan yazo ya suranta maka wasu abubuwa wanda yake ga sunan dai ba dadi haka Allah subhanahu wataala ya tsare sai mafarki na uku hadithun nas mutum ya kwanta yana son ya sha ruwa sai ta mafarkin gashi nan yana ta gangarowa zai je wurin wani kogi ai ruwan nan ne da zuciyar shi yake so ya sha shine yanzu ya gani ko mutum ya kwanta yana son ya sha fanta ko wani abu makamancin haka sai ga gashi nan a wurin wani party kawai ana ta shan fanta ma sai ai abin da ka kwanta da shi din ne shine ake nuna maka a wannan bacci قال يا تنا قد مو الحديث من صلى الله عليه وسلم وان من صلى الله عليه وسلم yake cewa mafarki yanki ne daga cikin yanki 60 na annabta saboda haka musulunci baya wasa da mafarki mu kiyaye wannan abu Allah subhanahu wataala ya yafe mana to wannan fir'auna sai kawai yayi mafarki ga wata wuta nan ta taso tana shiga garin sa lungu lungu sako sako wannan mafarkin sai ya tada hankalin sa sai ya kirawo malaman sa da bokayen sa nayi mafarki jiya wai menene ga yanayin mafarkin sai a rankai dare ai wani yaro ne za a haife shi cikin wayancan mutanen koma bayan nan na bani Isra'ila ka san ba ai koma bayan ne shi a wurin su yana ganin su bayi ne a cikin su za a haifi wani yaro ta dalilin wannan yaron mulkin nan naka zai kare ce ko aka ce yace o ce to shikenan ina mafita sai rankai dare ya rage ne naka yace to shikenan yace daga yanzu din nan daga yau din nan duk wani yaro da aka haife shi daga bani Isra'ila in dai ɗa namiji ne a yanka shi kawai ba wai magana wai a tsaya a gano wace ce maman shi wane ne baban shi daga babban gida ya fito daga gidan a'a in dai daga bani Isra'ila ne a yanka shi an ce ya yanka yara sama da miliyan jarirai an kawar da su kawai saboda kada a haifi wannan annabin Musa amma Allah cikin rahmarsa da ikonsa ya hukunta sai an haifi yaron wane ne kuma zai reni wannan yaron fir'auna saboda ka ci tsoron Allah shi da yake kashe mutane yaron da yake ta nema yanzu gashi an haife shi shine ma ya rike shi shi ya rike shi matar shi tana gani take cewa asa an yanfa na auren ta kiga huwar da ja ai wannan yaron domin Allah subhanahu wataala ya yi wani ikon sa a wurin sai Allah ya sanya soyayyarsa da kaunarsa a cikin wannan yaron da ka kalli annabi Musa sai ka ji kana son sa wa alqaitu alayka mahabbatan minni wal tusna ala aini na sanya kaunata da soyayyata a tattare da kai duk wanda ya ganka sai ya so ka ba shi bane masu neman maganin farin jini suke ta amfani da wannan ayan go sai mutum ya rubuta wa alqaitu alayka mahabbatan minni wal tusna ala aini sai ga mutane da yawa wasu ai abin da suke amfani da shi kenan suna shigowa wuri kawai sai ga duk hankali ya kai kansu saboda amfani da wannan ayan da suka yi na wannan ko da ke wurin da yawa na faɗan lakani ba ne mu je gaba Allah ya yafe mana sai ne ce kar'a to matan zai ce kar'a yanka wannan yaron ma zai amfane mu tunda kaga mu har yanzu ba mu samu ɗa namiji ba iya ta mace muke da shi mu rike wannan yaron shi ke nan sai aka ɗauki wannan yaron aka rike shi ya rike shi bai san cewa shi ne Musa da yake nema ba Allah cikin rahmarsa ya raya annabi Musa a tattare da shi akwai wani yaro shi ma an haife shi a wannan lokacin mamarsa ta je wani lungun dutse ta koye a nan wurin sai ta haife shi sannan ta dawo gari sai Allah subhanahu wataala ya rika aiko mala'ika Jibril yana shayar da wannan yaron wannan yaron da mala'ika Jibril ya rika renansa shine Musa Sami an gane wannan shine Musa Sami yana ganin mala'ika sosai kuma shi ba annabi bane wannan ba za mu taba wannan matsalan ba wanda ba annabi ba zai iya ganin mala'ika matsala ce sosai to amma wurin tunda ba wurin raddi bane ba za mu taba wannan matsalan ba za mu wuce gaba amma muna sa ran wata rana za a dauko wannan matsalan shin wanda ba annabi ba zai iya ganin mala'ika ko ba zai iya ba kusala ne sananna a cikin addinin musulunci Allah ya yafe mana amin aka ta yanka mutane to shine yanzu ake tuna musu da su cewa ku tuna mana lokacin da wannan fir'auna yayi wannan mafarkin ya dosa yanka ƴaƴan bani Isra'ila sana wani ayan Allah subhanahu wataala suratul ibrahim aya ta 5 yace wa zakkiruhum bi ayyamillah ku tuna musu mana kwanika na Allah wanda sune wayannan ranaku da aka yi ta azabtar da su da wannan fir'auna malaman musulunci sun ta samun kaiwa da komowa ko malaman tarihi sun ta kaiwa da komowa menene cikakken sunansa wasu malamai suka ce fir'auna suna ne kaman yanda muke da shi a kasar Hausa sai a ce sarki to kaga sarki ai ba suna bane title ne wannan shi ainihin sarkin yana da sunansa ko kaman sunan mai martaba na wannan garin sunansa Muhammad Isa Muhammad kaga yana da sunan shi kenan amma me zaka ce gidan sarki ko sarki ya ce a faɗa kaza to haka sai kalma ta fir'auna kalma ce ta sunan sarauta amma asalin sunan sa wace fadan wannan ibnu kafir yana daga cikin dalilin da yasa na dauki tafsirin ibnu kafir saboda wannan musancan da yake kawo dinnan saboda ka san wasu da suna da fahimtar cewa idan aka fada sunan fir'auna ko sunan sa na gaskiya dan sai ta gaji malaman dariqa da kamakami an gane wannan ko shi yasa muka kawo ga littafin kai ma zaka iya komawa kuma abin birgewa ba wannan malamin ibnu kafir bane kadai ya kawo wannan suna na fir'auna yace shine sunan sa na yanka yace wannan suna na fir'auna suna ne na sarauta kawai duk wanda ya mulki misra ana kiran shi da suna fir'auna wanda mahiyawan su kuma wanda suke da sarauta a wannan gari na Masar din ana sun fito ne daga family na Amalik wanda ya mulki Kaisara su kuma ana kiran sa da suna ana kiransa suna Kaisar kamar misali Kaisar shine wanda suka mulki Rum kenan kuma duka wanda suka mulki Masar din da Rum din duka su kafire ne Kaisar kuma sarauta ne suna ne sarauta duk wanda ya mulki Farisa ana kiransa da suna haka Tubba ko ahum khairun am qaumu tubba'in wal ladina min qablihim ahlaknahum qaumu tubba su kuma duk wanda ya mulki Yaman shi ma sunan sa kenan ana kiransa da wannan sunan Najashi kuma suna ne wanda yafi shahara ga wannan bawan Allah da ya mulki Habasha wanda shi ma sarauta ne nasa haka to haka dai aka kawo aka ce asalin sunan Fir'auna din wanda ya zamani da annabi Musa alaihi salatu wassalam shine Al-Walid bin Mus'ab bin Rayyan Al-Walid bin Mus'ab bin Rayyan wasu malamai suka ce a babu Al-Walid sunan sa kawai Mus'ab bin Rayyan kuma dai yaya ne Ibnu Katsir yace Allah ya tsine masa Ibnu Katsir ya tsine mai bani ba ma Ibnu Katsir yace ko ma dai wane ne wannan Fir'auna Allah ya tsine mai yayi ta yanka bayin Allah haka kawai babu laifin fari ba na baki yace Allah ya tsine masa mu ma dai muna kara mai maitawa Allah ya yafe mana Imam Qurtubi Allah ya saka masa da alheri yace a wannan ayar za a dauki mas'aloli dai har guda 13 za mu taba su a gurguje kawai haka wasu kuma za mu tsallake su mas'ala ta farko tsairatar da mutanen fir'auna da aka yi mas'ala ta biyu me ake nufi da alu in aka ce al me kalmar alu take nufi aka ce kalma ta alu tana daukan mabiya ne tana daukan mabiya menene hujjar su na cewa kalma ta alu tana daukan mabiya ne saboda fadar Allah subhanahu wataala da yake cewa wa agraqna ala fir'auna kaga kalman alu anan wurin ba ana magana zuri'a bane ko ba ana magana kan zuri'a bane kalman alu tana magana akan al'umma koko mabiya na wani wannan aya na farko kenan wa agraqna ala fir'auna sai aya ta biyu wa yawmal ko arhilu ala fir'auna wa yawmal qiyamati arhilu ala fir'auna ashadda al'adab ranan lahira Allah subhanahu wataala zai ce a shigar da alu fir'auna ashadda al'adab mabiya fir'auna a shigar da su mafi tsananin azaba idan ka kalma wannan idan ka kalla wannan kalma ta alu din kenan tana iya daukan mabiya killa fir'auna dai an yi sare baya ne fir'auna nan kuma bai da yara ko bala za a ce yaran sa da jikan sa da tabakunan sa a kenan anan wurin ana magana kawai wa'anda suke mabiyan sa da goyen bayan sa su ake nufi da al fir'auna kalma ta al har ila yau tana daukan mabiya wani kamar misali annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama za a ce duk mabiyin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama sai a ce alu Muhammad an gane wannan ko sai a ce alu Muhammad mabiyan addinin annabi Muhammad ko da ku wannan mabiyin na annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama ba sharifi bane ko da ba sharifi bane ma'ana ba jikan manzon Allah bane sallallahu alaihi wasallama kuma bai da nasaba da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana shiga karkashin al waye fada wannan imam qurtubi ya fada wannan me yasa aka ce mabiyan annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama zai dauki wannan kalmar na aru sai aka ce gashi can allah subhanahu wataala yana fada kan annabi annabi salih ko annabi nu annabi nu ko annabi nu innahu laysa min ahlika innahu laysa min ahlika lokacin da annabi annabi nu alayhi salatu wassalam bismillah wa bismillah an takura wurin haka lokacin da annabi nu alayhi salatu wassalam yake cewa yaransa zo ka shiga wannan kwalakwalan katsira wannan yaron nasa sai ya ce a shi ba zai shiga ba kala sa'awi ila jabalin ya'asumuni min alma yace ma babansa annabi nu ni ba zan shiga kwalakwalan ka ba kaga wani tsauni can kamar dutsen gagoran can kaga dutsen gagoran can shi zan je na hawo ashe wannan yaron bai sani ba wannan abin da yake gani kamar dutse yayi tso yayi tsawo ashe kun fani yana zuwa wurin ko sai abin ya halakar da shi ko yake cewa me Allah subhanahu wataala ya faɗa a kansa yake cewa qala sa'awi ila jabalin ya'simuni min alma annabi yace masa la a'simu al-yawma min amrillah illa man rahim wa hala bainahum al-mawj fa kana min al-mughraqin wa qila ya ardu la'imati wa ya sama'u aqla'i wa qila al-ma'u wa qila al-amru wastawat 'ala al-judi wa qila sai annabi nuhu alayhi salatu wassalam annabi nuhu alayhi salatu wassalam sai yace ga Allah Allah kai mun alƙawari zaka tsiratar da ni da iyalaina Allah kuma ga dana guda daya ya halaka innabni min ahli wa inna wa'daka al-haqq wannan dan kuma yana cikin ahli na ba yanzu gashi kuma ya halaka sai Allah subhanahu wataala ya ce innahu laysa min ahlik ai wannan baya daga cikin ahlinka baya daga cikin iyalanka innahu 'amalun ghayru salih ai ya aikata aika to tunda ya sassaba wa Allah to shi yanzu ba ahalinka bane an gani ko kenan daga nan wurin zaka gano kenan kalma ta alu tana daukan dukkanin wani mabiyin annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallama shi ma ahali imam muslim ya kawo wani hadisi na amr ibn al-as wanda yake cewa naji manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana yi ma wani bawan Allah addu'a yana cewa ala inna ala abi fulan laysu li bi awliya ku sheda suwane da wani ko ahalin wani ba majibinta lamari na bane inna ma waliyallahu wa inna ma waliyallahu wasalihin wasalihul mu'minin majibinta lamari na sune shine Allah madaukakin sarki da kuma wali da kuma salihan mu'minin wasu bayin Allah suka ce kalma ta alu ba mun musa muku bane tunda kuna da hujjojinku kaga kaida na musulunci kenan ko kaida ta musulunci in mutun yana da hujjansa da ya dogara da ita to ba za ka zo ka ce a shikenan kai kafiri ne kaza kai dan wuta a kana da hujjanka da ka dogara da ita eh ina da hujjar na dogara da ita Allah ya muku albarka to mu ma ga namu hujjar wasu daga cikin al'umma musulmai ko malamai musulmai suka ce in aka ce alu yana daukan wayancin abubuwan da kuka faɗa a baya sannan alu kuma yana daukan iyalai na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to alim ma yana daukan matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kuma yana daukan zuri'ansa daga nan wurin ne mafi yawancin bayin Allah suke yin kuskure musamman masu fahimta na Shi'a musamman masu fahimta na Shi'a ko kungiyar Shi'a ba yadda za a yi ka ce min iyalai na ka ce wai banda mata na kuma a ciki zai yi mu majuna adalci shin yana sai in ce ina wuni ina ga ya iyalanka ki a lafiya lau ya mai jiki ki ta ai ba iyalai na bane ai mata ta ce kawai ta zai hankali zai dauka hankali ba zai dauka ba kuma ina gaya wa dalibai da muke karatu da su a nan cewa idan ka kalla wancan ayan da ta zuwa cikin suratul ahzab har zuwa fadansa madaukakin sarki
da yake cewa inna ma yuridu Allah li yuzhiba ankum ar-rijsa ahla al-bayt wa yutahhirakum tatheera.
Ana magana kan matan manzon Allah ne, saboda ka hura lasifika ko ka tara dalibanka ka rika ce musu iyalan manzon Allah, matan manzon Allah ba sa cikin iyalansa, har ka koya musu zagin su.
Subhanallah,
wannan ba musulunci bane. Mu kai wato na gaskiya za mu karanto ayoyin arramomi sai su bi mu ko Allah subhanahu wataala ya faro kissan ya nisa annabi لستنك أحد من النساء نتقيتن فلا تفضان بالقول فيدما الذي في قلبه مردون. يا نساء النبي الله يتي كافي نمو آيو ينبايا. يا نساء النبي إن كنتن ترن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتكن وصبحكن سراحا جميلا. وإن كنتن ترن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. يا نساء النبي ومن يقنط كنا ومن يقنط من كنا لله ومن يقنط من كنا دمير يعود إلى النساء ومن يقنط من كنا لله ورسوله وتعمل صالحا نعطيها أجرها نعطيها أجرها مرتين وأعتدنا لها رزقا كريما. يا نساء النبي يا كومات النبي lastunnaka ahadin minan nisa, ba daidai kuke da sauran mata ba fa. Ilin taqaitunna, in kuka ci gaba da jin tsoron Allah nan ba ku zaba san duniya ba. Ko wata rana sun ga an yi kwana biyu kwana uku ba abinci a gidansu, sai dai a rika cin dabino kwara biyu kwara uku a sharuwa, shikenan fa abincin wata daya wata biyu wata uku a ci dabino a sharuwa ba girki. Annabin nan zai ya ce wa Allah saukar da abinci a saukar, suka ce annaba roki Allah ba. Annabi yayi fada kai banda ma matan annabi ne da duk sun gudu ko ba su gudu ba, mata nawa ne suka nemi a kashe auren su saboda mazajen nasu ba abinci a gidan. Mata nawa ne? Ai Allah ya yawa da su. Mu ga mu junan mu gaskiya. Matan da suka nemi a kashe auren saboda babu abinci a gidan mazajen suna da yawa. Amma wannan fa matan annabi kwana ɗaya, kwana biyu, kwana uku, sai dai a ci dabino a sharuwa. Wata ɗaya, wata biyu, wata uku, ba girki. Sai dai a ci dabino a sharuwa. Inda ba matan annabi bane duk da sun gudu.
Allah.
Kai da ba dan annabi bane ba sai a ce ma sun yi daidai ne. Sai annabi fa roki Allah. Sai annabi ya fada, kai. Sai Allah ya ce to a gaya musu su zaba. In duniyan suke so, yanzu za a yi addu'a kudi ya zo. A ba su kudin su tashi su kama gaban su. A jiyar da su kuma dadi. Umati kunna wa sarih kunna sarahan jamila. In ko Allah da annabi kuke so, fa inna Allah a'adda lil muhsinati minkunna ajran 'azima. Shi da yake magana idan taqaitunna, in kuka ci gaba da bin Allah nan ba ku zaba san duniyan nan ba cewa a kawo abinci.
Allahu
akbar. Ka a jinjina mu wayannan matan, ashe masu zagin wayannan matan suna da karancin fahimtar ma addinin musulunci. Ka ƙara bin ayan, za mu ƙara komawa. In taqaitunna fala taqdana bil qawli fa yadma alladhi fi qalbihi maradun wa qulna qawlan ma'rufa wa qulna qawlan, har yanzu da mata ake yi, wa qulna qawlan ma'rufa wa qarna fi buyutikunna, har yanzu matan ake magana, wa qarna fi buyutikunna wa la tabarrajna tabarrujal jahiliyyatil ula wa aqimna as-salata, har yanzu matan ake magana akai. Wa atina zakata, matan annabi ku rika bada zakka. Karka ji an ce matan annabi ka dauka kuma matsiyata ne, a'a kuma suna da kudin su. Tunda Allah ya ce wa atina zakata, ku bada zakka. Wa atina Allah, wa atina, har yanzu addamir yaudu ila nisa. Wa atina Allah wa rasulahu, ku ci gaba da yi wa Allah da manzansa biyayya. Innama yuridu Allah,
liyudhhiba ankum ar-rijsa ahla al-bayti wa yutahhirakum tadhhira. Ba magana ya fito ba yanzu, ana magana kan matan manzon Allah ne aka taho da wannan, aka faɗi wannan. An gane wannan ko? Saboda haka masu sajin iyalan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama har suna kafirta su. Har wasu daga cikin su suna cewa Nana Aisha wacce babu wacce manzon Allah yake santa bayan Nana Khadija kamar wannan matan. Manzon Allah yana jinyar sa zai rasu. Yana cewa iyalansa yaushe ne girkin Nana Aisha? Yana wannan jinyan ba yaushe ne kai hadiya matan suka ce da Allah dauke shi akai shi dakin Nana Aisha ne. Ya Rasul sallallahu alaihi wasallama kansa yana cinyan Nana Aisha, miyansa na ƙarshe da miyan Nana Aisha ne aswaki, wanda gaskiyar sahabbai ya shigo gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, manzon Allah yake kallon aswakin, tace masa kana son wannan aswakin ne? Manzon Allah ya daga kai haka sallallahu alaihi wasallam, ta karbo aswakin ta sa a bakinta, ta tattauna ta tattauna ta tattauna ta tattauna ta mika wa manzon Allah. Manzon Allah bai ce a wanke ba, ya ƙara dauka. Yanzu mutane nawa ne za su iya yin brush da brush din matan su? Ai ba su da yawa nan, kaga wani yayi haka ya je bayan mugu shine yake kama bakin kuma yake tsotsewa. Ko ba ga yake baro ko da ke akwai yara a wurin, bar mishi kai ce baka ji ba. An gani ko? Har manzon Allah bai ce a wanke ba, a haka ya dauki wannan da miyan Nana Aisha ya goga a bakin sa, ya goga a bakin sa zuwa sun yi raka cewa ila rafiqil a'la ila rafiqil a'la ila rafiqil a'la, a jikin cinyanta, akan cinyanta ya rasu. Kawai sai wani yanzu ya hura la speaker ko ya tara dalibai ko ya tara mutane, sai ya ce wai wannan matan kafira ce, ya ce wannan ma kai har cewa suke yi karya ne. Bari na gaya muku, ba ina alfahari bane, wasu littattafan shi'an da nake da su wani dan shi'an bai da su. Shi yasa kwanakin baya da wayannan yan Fatimiyyar suka fito, kuka ga hankali na ya tashi. Kuma ni a lokacin ba ina fara da yan Fatimiyya bane. Abinda nake faɗa da shi a wannan lokacin, jingina kansu da suka yi zuwa ga ɗariƙar Tijjaniya, in za su tsaya a cewa su ‘yan shi’an su ne, su tsaya a shi’an su, ba ruwana da su. ‘Yan shi’a nawa na sanya a garin nan? Na taɓa rigima da wani ne? Ba abin da ya haɗa ni da wani. ‘Yan shi’a nawa na sanya a Kaduna? Cikin abokaina akwai ‘yan shi’a in baka sani ba. Ku ‘yan shi’a, zai yi kai a shi’an ka mata nan, wa ya san ka ma? Manya-manya ‘yan shi’a daga cikin gwamnonin sako wanda mutumi na ne, so ka gaya mun wani bakan shi’a? An aiko mun da littafai har daga Iran, in baka san wannan baka sani. Na san shi’a fere da kake tunani, a kwamfuta na kawai yanzu haka ina da littafan shi’a sun fi 2000. Ka gaya mun wani bakan shi’a? Allah ya yafe mana, Allah ya yafe mana. Nana Aishan nan da manzon Allah ya rasu akan cinyanta suke ce ma wai karya. In za ku iya tunawa wayanda suka taba zuwa Zaria, suka yi karatu a Zaria, za ka ga suna daurawa wata karya baka sarka. Ban sani ba ko wanda taba ganin wannan, ana zauga ma wannan karyan bulala, wai suna cewa wai Nana Aisha ne wannan. Sai kawai su zo su kawo wannan abin nan garin, sai mu yi shiru mu cuce ku. Ku zo niswadi na ku min hadhihi al-umayra, manzon Allah ce ku riki rabin addinin ku a hannun wannan matan Nana Aisha. Karatun yau ya biyo ne haka, sai 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 hakuri kawai, Allah ya yafe mana, Allah ya yafe mana. So kalma ta alu ta hada hadda iyalan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. A lokaci da akwai hadisi da suke dogara da shi, musan hadisin, hadisin kisa, hadisin mayafi, hadisin bargo, ko da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya shiga ciki ya faɗa ya ce wannan Ali na ne, to sai ka yi amfani da wannan hadisin, ka yi amfani da wancan hadisin, ka yi amfani da wannan hadisin, ka yi amfani da ayan Allah. Mu tsaya mu kalli juna ne ko mu yi ma juna mu adalci ko hadisin kisa shi ne a Allah subhanahu wa ta'ala, ayan mubahala ta zo take faɗa, fa qulta alaw nadu abna'ana wa abna'akum wa nisa'ana wa nisa'akum wa anfusana wa anfusakum thumma naftahil falaj'al la'anatullahi 'alal kadhibin. Duk sai ka yi watsi da wa'annan
bayan wani babban abin da nake son fada shine in aka ce iyalai to ya hada da matanka da ƴaƴanka da jikokinka shi yasa zaka ga Allah subhanahu wataala ya ma ɗan dariƙa gam da katar sai suka tsaya tsakiya iyalan manzon Allah matansa suna girmama su sahabbansa suna girmama su jikokin manzon Allah kuma suna kai dariƙan ma ba za ta tabbatu ba sai da jikokin manzon Allah nan Shehu Ahmad Tijani jika ne na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba mun karanta ba anan ko akwai bane bukatuwa mu ƙara wa juna adalci an gane wannan ko kuma muna fada mu ba za mu hana mutun yayin tallan addininsa ba ko yayin tallan fahimtarsa ba kai tallan fahimtarka istiqlalan karka jingina ga dariƙa in zaka jingina ga dariƙa ko wane ne ya sa a ransa zamu yake shi ko wane ne kai Allah ya fi mana ni uslubina Allah ya tsare da fadan yi uslubun mu shine ko kai dan dariƙa ne ka yafo abin da yake baya dariƙa zamu yake ka ka sa wannan a ranka ba abin da ya sha mun kai da kai ba zai yi mutane su ba mu amana ba mu haƙince su ba zai yi ba sai da haka Allah ya fi mana Allah ya fi mana zamu je gaba ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب آلك الوالي فرعون أشد العذاب فكنا وصموا على ميسن تبع كان شيء وانا كشيء آل يا تترى حد إيانا من ذن الله صلى الله عليه وسلم مزن سدمات شيني كجا وانشا حديثا لمن ذن الله صلى الله عليه وسلم أكا تنبيش من سنين دي أكي يمك سلما من ذن الله صلى الله عليه وسلم أما بمسنيا يا أكي يمك سلاتي با سيشي قولوا اللهم صل على محمد وعلى أزواجه وذرياته كما صليت على آل إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى أزواجه وذرياته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد وأن حديث إمام مسلم شير ويتوش an gane wannan wannan salati na al-ibrahim salatul ibrahimiyya ta zo da sigogi siga dai sama da 15 wannan salatul ibrahimiyya da kake gani ana yi din nan ko to ta zo da sigogi sama da 15 ka kara musamman da mai na unguwanka za su kawo maka shi ibnu kasir idan ka duba wannan aya إن الله سبحانه وتعالى يكبر إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما يا كاو وصدق تكين سيبوجين سنوكم إذا انك بوصل لتفاين زهد أنك كاو وإنن سورة لتفاين وصمع لمايدة تكين معلمة مسلم شيف كشي إنك شي قالوا تو ينا مغناني أكن فاملي نواني كاو ينا أوكن أكن an gane ko yana daukar haka saboda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wani ya kawo masa sadaka sai ya ce Allahumma salli alaihim fatahu abi ko qala Allahumma salli alaihi fatahu abi bi sadaqati fa qala Allahumma salli ala ali abi awfa Allahumma salli ala ali abi awfa na shida fir'auna mun yi magana akan sa tunda muna magana akan ibnu kasir ne zamu je gaba kawai saboda lokaci ya fara diskana Allah subhanahu wataala ya nasabta aikin da aka yi na aika zuwa ga fir'aunan nan amma fir'aunan ne ya rika yanka wayannan yaran shine ai ya ba sojojin sa ko command ne ya bayar ai ko ma'aikatan sa ko jami'an sa shine su ya ba umarni kawai duk yaron da aka haifa daga bani Isra'ila a yanka shi a kashe shi to anan wurin kuma sai Allah subhanahu wataala ya ce fir'aunan ne yayi ko wa idna jainakum min ali fir'auna yasumunakum su'al azabi sai aka ce to me ya faru anan wurin me yasa Allah subhanahu wataala ya jingina aikin zuwa ga fir'auna sai aka ce saboda shi ya bada umarnin tunda shi ya bada umarnin shikenan a matsayin shine ya aikata da bai bada umarnin ba da ba za a aikata ba ko za a aikata ba za a aikata ba to daga nan sai wata mas'ala a cikin addinin musulunci kuma sai ta taso ita kuma mas'alan ita ce idan mutun yanzu ya bada umarni
aje a kashe wani sai wannan wanda ka bashi umurni sai yaje ya kashe shi yanzu wa za a kashe wanda yake kisan ko ko wanda ya bada umurnin sai musulunci ya tattauna wannan matsalar so san gaske har sai da aka taba malaman islamiya ina malaman islamiya sai da aka taba su za mu zo kai za ka gani malamin sana sai da aka taba malaman islamiya sai alaran mane yana karantarwa shikenan sai ya sa wanda gaskin dalibai yayi bulala ko ya lura da daliban nan wayannan daliban da yake lura da su sai ya daga bulala sai ya shauda ma ɗaya daga cikin daliban nan wannan daliban da aka duka sai ya mutu yanzu wannan dalibin da yayi duka shine ke da laifi ko ko alaran mansa malam baba wai wane ne
bulala
sai aka fara tattaunawa to daga nan malaman musulunci suka yi maganganu masu zurfin gaske sosai a kai cewa idan wannan mutumin da ya bada umarni in aka ki bin umarninsa shi wannan mutumin zai shiga matsala aka ce to shikenan shi wanda ya yi duka ba shi za a kashe ba wanda ya bada umarnin shi za a hukunta amma shi da ya yi duka shi kuma zai bada diyya da yake nan wasu malamai suka ce idan wanda aka sa ya yi kisan ya zamanto yana da hankalinsa ya san abin da kuma aka sa shi ya yi cewa za ka je ka kashe wani sannan ya je ya kashe to da shi da wanda ya sa a yi kisan za a kashe su dukansu yawwa matawan wancan malamin ya ce ku sun so ba kullum dukansu za a kashe su ko sun kai su nawa malamai na gaba suka ce a za a bambanta idan wannan wanda ya yi kisan ya zamanto bawa ne to shi ba za a kashe shi ba za a yanke hannun za a tambaya da wani hannu ne kai kai dukan ne sai da hannun dama ko da hannun hagu sai a yanke hannun bayan an yanke hannun shi sai a kyale shi sai a hukunta kuma mai gidansa sannan za a biya diyya kuma malaman islamiya sai a shiga ta yi tayyiyarsu ko ba haka ba ko Allah ma dai ya tsare ne to amma dai kafin ka san kafin abin ya faru ba ka san musulunci ya tattauna wannan mas'ala kada wata rana ka daddage ka shauda ma yaran mutane bulala ya mutu ka ce a ai malam Isa ne ya saka aka ce a ba ruwan malam Isa wane ne Allah subhanahu wataala ya tsare mu kuma ina ganin abin da za mu iya dauka kenan a daidai wannan lokacin abinda muka faɗa daidai Allah subhanahu wataala ya bar lada wanda muka faɗa bisa kuskure Allah subhanahu wataala ya fi mana yan gidan prison bisa ake cewa ko da Allah sun kawo kuke cewa azumin wata Ramadana ya tsaya amma har yanzu dai su dai ba su gane ma azumin ya tsaya ba domin har yanzu dai jiya yau abinda aka saba cin nan dai haka haka nan dai har yanzu shine ake ba canji saboda haka suna roƙon da Allah yan uwa su taimaka musu da abin saraka da Allah za a dan samu su bayan Allah dan zagaya da hula za a ba waye sunan malamin da yazo ya faɗa sakon su malam Haruna shine aka suka turo da sakon dan Allah za a dan zagaya da Allah a dan zagaya saraka daya biyu karkare ni abinda zaka bayar saraka ba mamaki shine zai zamanto dalilin shiganka gidan aljanna a taimaka ma wayannan bayan su ma su ga canji an gane wannan ko Allah subhanahu wataala ya saka da alheri Allah ya biya dukkan mu
malam idan baka manta ba jiya akwai bayani da kace za ka yi na tambaya da karanta to in kai akwai tambaya guda ɗaya da za a
yi lalle haka ne menene tambayar
game da cewa wani bawan Allah ya rubuta yana so a jawo hankalin iyaye masu tilastawa
yawwa
ƴaƴansu su saki matansu
ah wannan matsalan yana da matsar muhimmanci mu juna mu adalci abu na farko da tukunna maganan da bawan Allah nan ya faɗa cewa manzon Allah bai tilasta mu wani ya saki yarinya ya saki matarsa ba sai mu ce ba daidai bane iyaye suna da wannan daman a shari'ance idan yaro ya auro yarinyan da basu yadda da tarbiyyanta ba su sa ya saki ta ya faru da ɗaya daga cikin Abdullahi ya faru da Abdullahi bin Umar kuma ɗane daga ɗane na sayyidina Umar bin Khattab wanda sayyidina Umar bin Khattab wanda Abdullahi bin Umar din ya aure wata yarinya wanda shi sayyidina Umar din bai yarda da tarbiyyanta ba sai yayi magana cewa wannan yarinyan je kam bamu yarda da tarbiyyanta ba a sake ta
nace a shi ne ta ce ta ba manzon Allah ya yi auren nan Allah yana cewa an nikahu sunnati famar ragiba an sunnati falaysa minni yace bar sai ya je wurin manzon Allah yana zuwa wurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce masa babanka ne yace maka ka sake ta yace eh manzon Allah ya ce masa kana son ka shiga aljanna yace eh yace to kamar babanka biyayya wannan shine abin da zamu fara fada abu na biyu wayannan iyayen su ji tsoron Allah in har ba akan wani abu bane wanda yake da alaka da addini su ji tsoron Allah su daina tilastawa yaran su su saki matayen su domin abin tambaya nan wurin shine ke ko kai ya zaka ji idan irin haka ya faru da diyarka ka aurar da yarinyanka sai matan wancan ko maman wancan tace a saki yarinyan naka zaka ji dadi ba zaka ji dadi ba saboda kun manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa ya ce la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akihi ma yuhibbu li nafsi imanin ɗayan ku ba zai taba cika ba har sai ya so ma dan uwansa abin da yake so ma dan uwansa abin da yake so ma kansa saboda haka mu ji tsoron Allah kar mu zamanto cikin irin waɗannan mutanen masu sanya a saki yarinya haka kawai dan ba ta kawo miki abinci saman abincin da nama rudu ka san akwai wacce aka sa aka saka wai ba ta sa mata nama kuma anan wannan zamu jawo hankalin yara mata su ji tsoron Allah wannan mijin iyayen nan suka haife shi ba sai zaki aiko ma maman shi da abinci sai ki samu maman nashi yanka nama ɗaya tsakani da Allah an kyautata a nan wurin ai da yawa mata suna ma iyayen maza haka wannan wulakancin sai a sama mama nama ɗaya amma ita yadda ka san kura sai da cinye naman 1,000 ba gobe kuma dole a ƙara wani cefanen da nama shi namiji in ba a aka sama maman shi shi ya kawo ba wannan tsakanin shi da matan shi ne sai ya lallabe ta sai ya lallabe ta ya ce to wance in kuma ci gaba da samun nama ba sai a daina yin cefanen da nama ko wannan tsakanin su ne amma ita dai wannan diyar to ta ji tsoron Allah ta rika kyautatawa waɗannan iyayen na mijin nata wasu zaka ga an yanka ragon layya abinda za su aika wa iyayen mijin nasu bai wuce yanka 7 ba duk wannan ragon ita za ta cinye daga ita sai danginta da wancan sun zo gaishe ta a samu leda Aisha samu leda sai a cika tankobu sai a basu amma iyayen mijin nata ba za ta iya kyautata musu ba saboda haka muna amfani da wannan damammakin iyaye mata da Allah a ƙara lura a ƙara dubawa ana son a striking the balance ne yadda za a ƙara zama lafiya aure ya ƙara kyawu assalamu alaikum wa rahmatullah ko kuma ne
akwai guda ɗaya daga shi sai a yi hakuri yana cewa assalamu alaikum shehu Allah ya ƙara kusanci da manzo Allah tambaya na a nan kamar haka ya ce ƙarya kallon mata sata yin faɗa da wani wai suna karya azumi
to wayannan abubuwan da aka faɗa ba wai suna karya azumi ba ne duk da akwai hadisin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa wani abu shigan haka ba zan iya tuno hadisin ba kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba a kirkiro masa ƙarya manzo Allah ya faɗa wani abu shigan haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce man lam yada qawlu zur wa amalu wal amalu bihi falaysa lillahi hajatan fi an yada ta'amuhu wa sharabu duk wanda bai bar ƙarya ba da shaidan zur to Allah subhanahu wataala bai da bukatuwa zuwa ga azuminsa ko dai ya sha ruwa ko dai ya ci abinci ya rage nasa in kuma ya sha ruwan ko ya ci abincin zai yi azumi 60 to ka gani kenan dai akwai matsala dai kenan ko akwai matsala dai kenan ka ga dai ma'anar sa kenan ka ga dai akwai matsala kenan saboda haka da wani yaran sai mu ce misali mutumin da ya azumi ya je yana ƙarya yana kallon matan mutane ko yana caca ko yana sata ba mamaki idan za a ba da lada 1,000 ka san Allah ya ce azumi nawa ne ba wanda ya san yawan ladansa sai ni ko to misali za a ba da lada 1,000 sai mutum yana azumi yana ƙarya yana azumi yana caca ko yana azumi yana kallon matan mutane to idan za a ba da lada 1,000 shi bai wuce a ba shi kamar lada 3 ba an yi asara ko ba yi asara ba?
An yi asara.
Ai, an anya asara anya asara azumi yayi amfani anan bai amfani ba Allah subhanahu wataala ya fi mana to akwai hadari da yawa mai kokari mu tuba kafin lokaci ya rice mu yanzu muna da dama da ni da kai muna da rai in mun mutu shine mun makara Allah ya tsare Allah ya kare Allahumma bi rahmatika al-wasi'a ummana wayanda suka taimaka da sadaka wanda za a kai ma wayannan gidan yarin Allah subhanahu wataala ya saka ya musu alheri masu niyyar bayarwa Allah bai yassare musu ba Allah subhanahu wataala ya ba su da niyya wa ya da yan uwan da suke baro da zuka da kauyuka suke isuwa wannan wurin Allah ya tsare mana su Allah ya mayar mana su gidajen su lafiya kuma da kuka baro sana'o'in kuka zo wannan wurin Allah subhanahu wataala ya kara muku albarka Allah ya kara musu sana'a an ku albarka iyayen mu da gode yaushe muke tare da su a wannan bikin Allah ya kara musu lafiya Allah ya ja kwanan su dan alfarman manzon Allah sallallahu alaihi wasallama samari da muke tare da su a wannan bikin Allah ya kara musu lafiya Allah ya kara musu tsawon rayuka dan alfarman manzon Allah sallallahu alaihi wasallama اللهم برحمتك الواسعة أمنا واجعلنا شرفا أهمنا وغمنا وعلى الإيمان الكامل والكتاب والسنة توفنا وأنت راضي عنا يا كريم وكل الله لنا ولوالدينا ولمساكنا ولأئمة المسلمين على أيام من الأموال وتاب بيننا وبينكم بالخيرات وتاب بيننا وبينهم بالخيرات ربي اغفر وارحم وأنت خير الراحمين
اللهم بك في الناس أما يشكون وسلام على المرسلين الحمد لله.